sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 9 ga watan Yuni 2021. Bayan labaran duniya muna da rahoto akan matakan da hukumomin jihohin Kogi da Niger suka dauka na ganin suna cin muriyar ma'adanan karkashin kasa da Allah ya hore ma jihohin domin bunkasuwar tattalin arzikin kasa a yankin. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma garba awan na tafi da rahoto na musamman wannan karan kan yadda rigakafin coronavirus da za a fara gudanarwa musamman ga matasa ɗan shekara 18 zuwa sama. Muna kuma dauke da rahoton wasanni tare da garba awal din, amma yanzu ga Hafiz da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gidajen talabijin na kasar Bangladesh sun ce Allah mutane 49 suka mutu a wata gobara da ta tashi wani kamfanin samar da abinci da abin sha a wajen babban birnin kasar. Wani jami'in hukumar kashe gobara ya tabbatar da cewa gobara ta fara ne a daren jiya Alhamis a kamfanin Hashim Food and Beverage mai hawa 5 a Rukyan kusa da Dhaka. Ya ce har yanzu babu wasu bayanai kan dalilin gobarar. Tashar talabijin ta Ekator ta ambato wani babban jami'in kashe gobara da ba a tantance ko wane ba yana cewa akalla mutane 49 sun mutu. Ya ce masu aikin ceto na can na kokarin gano gawarwaki daga kamfanin da ya kone wanda aka kulle shi daga ciki lokacin da gobarar ta barke, kuma yanzu haka an gano gawarwaki 17. A yau Juma'a jami'ai sun ce mahukunta a yankin Kerala da ke kudancin kasar India sun ba da sanarwar fadakar da al'umma a duk fadin jihar bayan da aka tabbatar da wani da ya harbu da kwayar cutar Zika. An kuma samu wata mata 'yar shekara 24 mai ciki da ta harbu da kwayar cutar da sauro ke yadawa, kuma ana ci gaba da jinyarta a asibitin garin Tiruvananthapuram. Mata masu juna biyu su ne suka fi hadarin kamuwa da cutar, kuma suna iya yada cutar ga jariyar da suka haifa, wanda hakan kan haifar da sauyin yanayin rayuwa kamar cutar kwakwalwa da ke maida yaro ya zama kamar gaula-gaula. Ministan ta kara da cewa an aika da samfurin mutum 13 da ake zaton sun harbu saboda ci gaba da bincike a ɗakin gwaje-gwaje a Pune. Cutar Zika galibi tana yaduwa ta hanyar cizon sauro, amma kuma ana iya yada ta hanyar jima'i a cewar hukumar da ke yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a kasar Vietnam ta kakaba dokokin kulle na makonni biyu kan zirga-zirga a garin Ho Chi Minh don yaki da karuwar barkewar cutar coronavirus. Babban birnin kasar Hanoi ya ba da sanarwar shirye-shiryen yin allurar rigakafi na kashi 50 cikin 100 na yawan mutane da ke da shekara 18 da sama da haka nan da zuwa karshen shekara, sannan ya sanya burin yi wa kashi 70 cikin 100 na yawan al'ummar allurar rigakafi nan da zuwa watan Maris mai zuwa. Yin allurar rigakafin COVID-19 wani muhimmin mataki ne mai mahimmanci don shawo kan cutar da kuma tabbatar da ci gaban tattalin arziki, inji ma'aikata kiwon lafiya a cikin wata sanarwa a cewar kamfanin dillancin labarai na AFP. Kasar mai mutum miliyan 100 ta samu kasa da mutum 300,000 da suka harbu da cutar COVID-19 wanda kwayar cutar coronavirus ke haddasawa ya zuwa watan Afrilu. Ya zuwa yau Juma'a, kasar Vietnam ta tabbatar da mutum 24,810 da suka kamu da 104 da suka mutu a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins. Sudan ta Kudu ta cika shekara 10 da samun yancin kai yau Juma'a, sai dai babu wani abin kirki da za a yi murna a kasar. Yakin basasa ya durkusar da rashin kwanciyar hankali na yau da kullum da kuma matsananciyar yunwa. A tsakiyar daren ranar 9 ga watan Yulin 2011, shagulgulan biki ya barke yayin da aka haifi sabuwar kasar a duniya, kuma mutanen Sudan ta Kudu sun yi murna ganin ƙarshen gwagwarmayar shekara 10 na neman ƙasa daga Sudan. Amma dokin ya kasance na ɗan ƙaramin lokaci. Bayan shekaru 2, Sudan ta Kudu ta kasance cikin yaƙi. Aka manta da aikin gina ƙasa yayin da waɗanda suka ‘yantar da ita suka wargaza ƙasar, wanda suka yi fatali da babban ci gaba da ake fata na samun zaman lafiya da ci gaba a nan gaba. kusan mutum 400 ne suka mutu kafin ayyana tsagaita wuta a 2018, amma kasar ta yi fadi tashi don hadewa kuma ya fi rauni fiye da kowane lokaci da fuskantar yunwa da rashin tsaro na siyasa da lalacewar tattalin arziki da kuma bala'o'i na kasa. Jami'ai a kasar Haiti sun faɗa daren jiya Alhamis cewa fiye da mutane 12 ne ke tsare dangane da kisan gillar da aka yi wa shugaban kasar Haiti Jovenel Moïse. Mahukuntan kasar Haiti sun bayyana wata tawagar sojojin haya su 28 dauke da muggan makamai waɗanda suka hada da 'yan kasar Colombia 26 da Amurkawa 'yan asalin kasar Haiti 2 waɗanda ke da hannu a kisan Moïse. Mai shekaru 53 a gidansa na kashin kansa da ke unguwar masu hannu da shuni da ke wajen babban birnin kasar Port-au-Prince kafin hudowar rana a ranar Laraba. Shugaban 'yan sandan Haiti Leon Charles ya faɗa jiya Alhamis cewa ana tare da mutum 17 waɗanda 2 Amurkawa ne da kuma 15 'yan Colombia. Charles ya ce an kashe waɗanda ake zargi mutum 3 kuma ana ci gaba da neman 8 tunda farko dai 'yan sanda sun ce an kashe waɗanda ake zargi mutum 4, sai dai Charles ko jami'an 'yan sanda ba su bayyana bambancin da aka samu ba. Da safiyar yau Juma'a, Taiwan ta fitar da wata sanarwa cewa an kama wasu mutum 11 a haraba ofishin jakadancinta a Port-au-Prince bayan da suka yi yunkurin tserewa 'yan sanda.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Za mu fara da rahoto akan matakan da hukumomin jihohin Kogi da Niger suka dauka na ganin suna cin moriyar ma'adanan karkashin kasa da Allah ya hore ma jihohin domin bunkasuwar tattalin arziki a kasa na yankin. Ga rahoton Mustafa daga Mina.
Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta kaddamar da wani kwamiti na musamman akan bada shawara game da bunkasuwar tattalin arziki a jihar. A lokacin da yake kaddamar da mambobin wannan kwamiti, gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello ya ce aikin kwamitin shine ya zakulu masu hanyoyin bunkasa tattalin arziki a jihar, musamman zakulo masu ma'adanan karkashin kasa da aka watsar da su a baya. Haka zalika, gwamnan jihar Kogin ya ce za su dubi fannin noma domin kuwa kasar bata da wata mafita da ta wuce fannin noman da aka kusan watsar da shi a yanzu. Bayanai dai sun nuna cewa jihar Kogin na da kalar ma'adanan karkashin kasa har guda 29 zuwa 32 daga kala 44 zuwa 46 da ake da su a fadin Najeriya. Injiniya Abubakar Bashir shine kwamishinan kula da harkokin ma'adanan karkashin kasa na jihar Kogin ya yi karin haske akan manufar gwamnatin Kogin akan wannan al'amari.
Abu da gwamna yana so ya yi shine zai jawo mai ilimin kowa mutanen Kogi State, jihar Kogi State, wanda suna waje suna da ikokorwa wanda zai iya taimake mu san yadda za mu yi mu doka waɗannan mineral resources mu jiwe ta ya zama arziki wanda ainihin jihar namu zai dinga mu'amala da shi. Da yasa shi ya zo na ya ce wannan diversification wanda ana ce daga bangaren abin oil a dawo na mineral resources shi na ce ba ba shi zai yi ba, kaga gwamna na mu bayani baki abin da ya sa duk ya ce zai yi shi ne zai, kaga wannan ministry domin abin da ya sa ya aka yi establish wannan ministry shekara daya yanzu, shekara daya da wata 6 muke yanzu nan ba ka ba mu da itada amma saboda shi ne ya kawo ni cewa ni ne zai in driving yanda za mu yi mu samu ainihin abu da ya sa ya establish
wannan
administration wannan wurin. Yanzu muna da mineral resources kasin federal government ne shi ne da ainihin abu da yana cikin kasa based on exclusive rights nasu, ba za mu iya ce wannan mineral resources da muka gani namu ba ne, amma kasan namu ne, masu kasan mutanenmu ne, sai dai in haji akwai amda a cikin reality wanda ya samu any investors zai iya zo ya je ya gani a bashi license ya samu license zai zo sai dinga shi ma yi kokarin da zai exploring mineral din so lokacin exploration nan shi ne zai ba da royalty ma federal government
na
daga gurin da federal government shi zai ba mu a jar namu a 10% derivation yanda ana yin ma masu oil conditional da mai a kasansu ko amfanin shi kenan shi ne mu ma za mu iya samu 10% derivation based on royalty on the federal government.
To a jar Niger kuwa matsalar tsaro ne ya kawo cikas akan lamarin ma'adanan dukwa da yawan ma'adanan da Allah ya huwa cewa jar Niger Mr. Sunday Kolo shine commissioner kula da harkokin ma'adanai na jar Niger
ka gani cewa da yawa mutane suna shiga daji ba su da wanga cooperatives ba su da dama daga wurin federal government ka ga sun zama illegal matakin da muka dauka because of the maganan tsoro da ke faruwa a duk Najeriya yanzu
eh wato tsaro
tsaro undi daji ka muna gaya musu su daina aikin to
to masu aikin ma'adanan a jihar Niger dai sun ce matsalar rashin tsaron ita ce babbar barazana gare su kamar yadda shugaban kungiyar masu aikin haƙar ma'adanan a jihar Niger Honorable Muhammad SB Mambo yayi ƙarin bayani
amma yawancin abubuwan da ke faruwa a yanzu nan wannan barazana na tsaro ya sa yawancin abubuwa na harkar ma'adani yayi tsaye tak saboda investors da za su zo suna tsoro wurin is not conducive for them so sai aiki ko karantar mu fa waɗannan masu manyan takalma ba wai kare mu suke yi ba akwai membobin mu da suke da akan ji an dauka a ce a kawo kudin fansa da sauransu duka dai abubuwa dai daban-daban amma dai ke Allah ya riga tsare ka ya sa hanyar cin abincinka ne gidan diga ba yanda za a yi ka kauce mata wannan lokaci kana nan kana takatsantsan
Najeriya dai na fama da dubban matasan da suka kammala karatu da ma waɗanda ba su kammala karatun ba amma ba su da aikin yi Mustafa Nasiru Batsari murar Amurka daga Mila a Najeriya
an gaida Mustafa yanzu kuma ga rahoto na musamman
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta kara kai ne wajen gudanar da allurar rigakafin coronavirus a faɗin kasar baki daya wanda za a kaddamar a jihohi 10 na kasar kuma za a fara yi wa matasa ne yan shekaru 18 zuwa sama allurar na rigakafin dai nauyi biyu ne akwai Astra da kuma Sinopharm kana an tantance gundumomi da 244 ne sannan kuma za a gudanar da allurar rigakafin ne a rumfuni guda 254 a faɗin kasar ta Jamhuriyar Kamaru cikin kwanaki biyar ne kacal ake ganin cewa za a yi babin farko din na allurar rigakafin wannan ne yasa na tambayi shugaban gudanarwa na allurar rigakafin Malam Alhaji Dambala Hamza shin ko yaya suke ganin yadda al'umma za su karbi wannan allurar ta rigakafin da ma wayarwa al'umma kai wajen ganin cewa sun karbi wannan allurar
mun so mu shi allurar rigakafin nan saboda mu yi la'akari cewa cutar din tana nan kuma da kare gaba ki da mun kuma mutane ba su son daukar rigakafi saboda kar abin ya shigo cikin al'ummar su ko kuma cikin gidan su ko kuma gurin jama'a gaba ki da saboda a cikin nan kasan muna haduwa guri daya muna tsadanya gaba ki da mu to don haka shine mun lura cewa mutane ba su son daukar allurar shi na rigakafin to yanzu gwamnati a duk gida-gida ko da akwai wadanda za su dauka don ba tilas bane wanda yake oh oh ba tilas shi wanda ya amince kuma sai a yi masa dore ga kafin ne kawai ba wata abin
naga kuna gudanar da taro har da sarakuna da masu unguwanni a shin don wani musu da kawuna kuke yi ko kuma
su sarakuna da sarakan unguwanni muna musu bayani ne akan allura saboda su ma su tura mukarraban su na cikin anguwoyi gabaki ɗaya su ma jama'u bayani akan abin da yake wucewa batun allurar rigakafi
to kai kanka ka yi allurar ne
na yi shi duka biyu da akwai ta farko akwai ta biyu da ake yi kuma katin din gashi a juna ma na yawo da katin saboda rigakafi ne ne
mai mataba Alhaji Sani Shaba a madaisa na basarake a birnin Duwala ya yi ne ƙarin haske kan allurar rigakafi
kasancewan muna da gwamnati gwamnatin nan kuma zaɓaɓɓiyar gwamnati ce wacce take kokari da daidai iyakacin kokarinta saboda ta ga al'amarin Kamaru ya fita kuma game da sha'anin kuka da ake na wadansu abubuwa ana yin su ne ba nan karkare bane domin wanda duk bai fita ina ganin kamar a kamarwa ke cikin tawilin matsuwa ko wadansu ba haka bane kamar da wannan sha'anin nan gwamnati na iyakacin kokarin sa ta a zama mutane ta saka ministoci kowane minista da ake da aka bashi kuma ina yi kuma a yadda yake abun kaman competition ake ba yadda za a yi a ce an saka mutum ya je kirkiro wani abun da gobe zai cutar da kayan kamaru sannan shi a zarge shi wani duk abun da muke ji a bakin mutane ana fada ne kawai muna ji to amma abun ba haka yake ba ina da kyau dai abun duk yadda za a yi mutum ya lura da cewa tukunna a matsayin ministoci ma
su ma ministocin duk sun ji an musu mutum ko ba zai kai kansa ya masa allura ka
yanzu kai a matsayinka kana ganin wannan allura ya kafi a mafita ne ga al'umman kasar Kamaru
eh sai ina ganin shine mafitan in ba mafitan ba yanzu kaman mai masu shekaru da yawa idan abun ya rika shi me za a iya masa abun zai wuya da gaske ko ba haka ba saboda kan ina ganin mafitan da muke da shi dai kenan kawai shine zancen abu na al'amarin nan ko da yake na dukan sun ce wai gwamnati ta ce duk wanda ya ga ba zai yi ba yana iya zama bai yi ba amma yayi kokari ya kiyaye kansa to kiyaye kan nan wanda yake in dai abun ya faru karshe dai za je asibiti
wani kira zaka yi wa talakawanka a jide wannan lokaci da ake kokari a yi wannan alura gida zuwa gida
to abin da nake so shine mutane su fargar wani abu da kada mu zauna kullun ana yin abu a kasan mu na baya mutane masu karatu da yawa sun fahimci abun da yawa kuma sun yi alluran kamata yi mu ma an zo mana to kada mu zauna kamo ce ba za mu yi ba alhalin ba mu da wani abun da za mu yi a majalisin wannan ya kamata kowa ya kokari dai daga yaya zai yi
baba manga dan siyasa ne amma a jami'ar independent kuma matashi shi kan ce ya riga ya kammala da wannan alluran ta rigakafi
ni a matsayina matasa dan siyasa kasan Kamaru na dauke wannan allura kasancewa wato shani alluran din duniya ba wai a Afrika bane kawai duniya wato basu kansu hankalin su basu kama wannan alluran ba don mun san cewa a bayan wannan annoban COVID-19 da aka yi akwai abubuwa da yawa da ya faru amma dai abin da zan yi gama masu jin mu menene wato ina ji mutane na faɗa wai ai alluran ne in ka so ka zaka mutu a nasaru ne suna so su kashe mutane wane to ni abin da zan yi fara mene turawan suna so su kashe mu mara wal ba yau za su kashe mu ba ta alura za su kashe mu ba aluran nan annoban nan mun san cewa gaskiya turawa ne suka kero mana wannan annoba to amma sun kawo magani to a gaskiya kuma yau tafiyan da ake abubuwa dewa kaga shiga stadium shiga manyan filaye manyan su kamfanoni duka sai da alura din kuma yau kaga tunda aka bude taimakon mu kasan turawa suka yi suka aiko wannan alura ba sai muka yi ba a cikin project da ake kira project COVAX suka aiko mana kasan kaman kasashen Africa sun aiko alura guda biyu Sinopharm da kuma AstraZeneca kana ji ba wannan suka fara aikowa amma yau allura ya zo a 4-5-6 akwai wanda ba kwasu Johnson ma amma ana wani Sinopharm ne wato alluran din China da suka aiko na fara yi na daya bayan sati uku na dauki na biyun ne haka ake dauka kuma ba abin da ya same ni ina nan lafiya alhamdulillah wato ni a jere na wannan kiran mutane a Africa a duniya su ma su je su dauki wannan allura don ka duba yau in aka bude ma maka in aka bude ba da suka sashi inda ba soka maka alluran din baraka ta PCA waje ba
Alhaji Garba Abubakar ɗaya ne daga cikin masu fada a ji ga talakawan kasar jamhuriyar Kamaru ya ce shi kan yana shirin karɓar wannan alluran ta rigakafin
tabbas ina cikin wa'anda da su je su yi wannan rigakafin din na coronavirus domin na samu cikakken labaru ga likitoci bai da fitina kun kaje ma za a tambaye ka idan kana da wani cutar da yake daminka to a yanzu tafiyan da ake yi in aka yi maka magungunan rigakafin ana baka lambar likita wanda in ka samu wani kaji wani abu a jikin ka da daidai ba ka kira wannan likitan ka yi masa bayani ya san wani irin magani zai maka amma mu muna cikin wa'anda muna gayyatan al'umma mu je mu yi wannan allurar rigakafi wani surutan da mutane suke cewa da saru za su fitina su kashe mu, da akwai hanyoyi da yawa da da saru suke yin kashe mu za su kashe mu. Wannan rigakafi ne ba abin da ba riga yake wannan ma a ci cuta da yazo ba a yi maganan masu yin kokari a cikin gaugawa an samu rigakafi. Da wannan gayyatan dukkan al'umma mu je mu yi wannan rigakafi domin kare cutar mu jikin mu.
Masu magana dai suna cewa idan jiki ya ji to gangan jiki ya tsira. Muhammad Awal Garba, mujar Amurka daga kasar Kamaru.
Gaje maganar ta zo.
Rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Gwamnatin kasar Burkina Faso ta himmatu wajen karasa tsaurin manya da kananan ayyuka na filayen wasannin kwallon kafa waɗanda take buƙatar cewar za a gudanar da wasannin na cin kofin nahiyar Afirka a cikin su, musamman ma waɗanda ta yi wa sabbin kwaskwalima da kuma sabbin waɗanda ta sake ginawa. Haka dalika hanyoyi manya da kananan su gwamnatin tana ƙoƙarin inganta su domin masu tafiye-tafiye da kuma waɗanda suke bukatar yawon bude idanu a kasar hotel-hotel waɗanda za a subanar da manyan baki da kuma kananan su. Haka dalika yana gizo gizo anda gwamnatin cikin jamhuriyar Kano take ci gaba da inganta su. Malam Zakari mai sharhi ne kan al'amuran wasanni da ma yadda gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kano take gudanar da ayyukanta domin karɓar wasan cin kofin kwallon kafa a shekarar 2022 ta baki in Allah ya kai mu.
Eto Muhammad Awal Garba, ba abin da yake kan dan Kamaru wato kamar hada wannan gasar da a gaskiya an jima ba taba hada babban gangami kamar wannan ba. Yau shekaru 49 kenan fa ake jira, to wannan gasar idan ba hada shi ko kuma ba hada ta nan kasar Kamaru ba, to za a samu matsala saboda shugaban kasa bai so ya bar mulki ba tare da shi ma ya iya kokarin ganin cewa an hada wannan gasar ba. Kuma ni abin da zan yi gaya maka, ana iya kokarin ganin cewa wannan gasar kam an yi shi a nan kasar Kamaru. Saboda me ne ya sa na gaya maka haka? Wato an kammala ayyuka da kaso 90 cikin 100. A yanzu haka nan abin da ya saura kawai gyare-gyare hanyoyi ne, ma idan ka duba da akwai Duwala na mashigar da ake kira Japoman nan na wannan filin wasan da akwai kuma na dai filin wasan na Duwala wanda ake kira Stade la Unification wanda shi ma da akwai dan gyare-gyaren da za a yi wato za a masa dan gyaran fuska yau wato baya ga kuma da akwai shi wannan wato filin wasan na Ulembe wanda ya saura ma kadan ne to babban matsalar dai da ake za a yi samu shine filin wasan da yake nan Garwa saboda gaskiya da koyi hanyoyi da ya kamata a ce an gaggyara su kuma matsalar ma anan matsalar mai shi ce wato da koyi damuna da muka riga muka shiga domin yan kwanakin nan ruwa ake kamar da bakin kwariya kuma ka san wasu lokutan ma a can wato arewacin kasar Kamaru idan an yi ruwa fa suna fuskantar babban ambaliya kuma yana kawo cikas a lamuran wato yau da kullum musamman ma bangaren ayyuka ne gine-gine da sauransu wannan shine kawai amma idan ba haka babu wata matsala ba abin da zai iya hana Kamaru wato gudanar da wannan gasar sai dai wasu na fasin cewa yankin Renon English musamman ma wato inda wannan filin wasan yake a Buya da akwai matsala matsala ba kamar da ake tsammani ba matsalar tsaro ne kawai matsalar tsaro kuma idan aka duba wasan ma gasar da aka yi na matasan nan masu takalai da a cikin gida kaga an yi shi ba sai da wata matsala ba ko domin gwamnatin Kamaru ta dauki matakin ganin cewa ta dakile duk wani yunkurin hari ɗan wato ɗan masu neman raba kasa gida biyu to kaga ba su cimma burinsu ba duk da cewa don sun iya kokari amma an dakile waɗansu hare-haren wanda suka bukaci wannan shine abin da zan iya gaya maka
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice
gidajen talabijin na kasar Bangladesh sun ce kalla mutane 49 suka mutu a wata gobara da ta tashi wani kamfanin samar da abinci da abin sha a wajen babban birnin kasar wani jami'in hukumar kashe gobara ya tabbatar da cewa gobara ta fara ne a daren jiya Alhamis a kamfanin Hashim Food and Beverage mai hawa 5 a Rukyan kusa da Dhaka ya ce har yanzu babu wasu bayanai kan dalilin gobarar a yau Juma'a jami'ai sun ce mahukunta a yankin Kerala da ke kudancin kasar India sun ba da sanarwar faɗakar da al'umma a duk faɗin jihar bayan da aka tabbatar da wani da ya harbu da kwayar cutar zika an kuma samu wata mata 'yar shekara 24 mai ciki da ta harbu da kwayar cutar da sauro ke yadawa kuma ana ci gaba da jinyar ta a asibitin garin Tiruvananthapuram mata masu juna biyu su ne suka fi hadarin kamuwa da cutar kuma suna iya yada cutar ga jariyar da suka haifa yau Juma'a kasar Vietnam ta kakaba dokokin kulle na makonni biyu kan zirga-zirga a garin Ho Chi Minh don yaki da karuwar barkewar cutar coronavirus babban birnin kasar Hanoi ya bada sanarwar shirye-shiryen yin allurar rigakafi na kashi 50 cikin 100 na yawan mutane da ke da shekara 18 da sama da haka nan da zuwa karshen shekara sannan ya sanya burin yi wa kashi 70 cikin 100 na yawan al'ummar allurar rigakafi nan da zuwa watan Maris mai zuwa Sudan ta Kudu ta cika shekara 10 da samun yancin kai yau Juma'a sai dai babu wani abin kirki da za a yi murna a kasar yakin basasa ya durkusar da rashin kwanciyar hankali na yau da kullum da kuma matsananciyar yunwa a tsakiyar daren ranar 9 ga watan Yulin 2011 shagulgulan biki ya barke yayin da aka haifi sabuwar kasar a duniya kuma mutanen Sudan ta Kudu sun yi murna ganin karshen gwagwarmayar shekara 10 a neman kasa daga Sudan
masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa nake muku ayi hutun karshen mako lafiya